إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكين غلوم بوتي أجهر بوتي a wannan yammaci na ranar talata. Yau muna shirye ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444, wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 3 miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajji, inda za mu tashi akan aya ta 38 ko inna allaha yudafi'uhu. To kafin mu shiga karatu, akwai ɗaya daga cikin matasan malaman mu na sunna dake kasar Ghana, kuma ɗaya daga cikin mahaddata alqur'ani, makaranta alqur'ani, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina, Ala Ramma Abdullah Ghana, Allah ya masa rasuwa. Ranar Lahadi da ta gabata akai jana'izar sa jiya Litinin. Yana ɗaya daga cikin matasa masu himma, masu kokari, masu kwazo, musamman akan harkar alqur'ani, sannan da kuma harkar da'awa. Don kusan bai ma jima da dawowa daga Togo ya je da'awa, ya dawo ya yi jinya ta kwana biyu. Allah ya karɓi ransa. Yana daga cikin makaranta alqur'ani haziƙai. Ya taɓa kawo min ziyara tare da khadimul qur'ani wal qurra Alhaji Murtala Siriwan Siri. Duk wanda ka ganshi tare da Alhaji Murtala, to in ka bincika za ka samu makarancin qur'ani ne. Shi wannan bawan Allah, Allah ya sanya masa san alqur'ani da makarantansu. Duk waɗanda suke kewaye da shi za ka samu hafizai ne. Yana son su, yana girmama su, yana karrama su. Labarinsa ya gani, ko kuma karatunsa ya gani kawai a Facebook, ya ji sha'awarsa, ya tashi ya je har Ghana ya ziyarce shi. To sun zo min ziyara har gida. To sai gashi jiya ake ba da labarin cewa Allah ya masa rasuwa. Mutum ne Allah ya sanya alqur'ani akan harshensa matuƙa. Dan Alhaji Murtala yake cewa ya tambaye shi ta ya aka yi alqur'ani ya yi laushi haka akan harshensa, dan yana mamakin irin yadda alqur'ani yake gudana akan harshensa ba tare da yana wahalar da shi ba. Yake gaya masa cewa ya ɗau shekaru ya ce kullum sai ya yi sauka. Babu shakka wannan ba ƙaramin dace ya samu ba. Mutum ya yi rayuwa a cikin alqur'a, cikin harkar alqur'ani da harkar karantarwa da yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ilmantarwa, ya kuma mutu akan wannan turba. Babu shakka wannan alama ce ta husnul khatima. Muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe mishi, Allah ya kyautata makwancinsa, Allah ya haskaka masa kabarinsa, Allah ya yalwata masa shi, Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomarsa, Ubangiji ya tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai. Allah subhanahu wataala ya yafewa, ya gafarta wa duka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, maza da mata. Allah subhanahu wataala ya karɓi addu'ar duk wasu wanda suke roƙon mu addu'a a wannan wata mai albarka. Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi. waɗanda suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu wannan yana tambayar hukuncin musulmin da yake wato yake ci da sha a cikin watan Ramadan wato ma'ana baya azumin watan Ramadan a shekarun baya amma yanzu kuma ya tuba ya dawo yana yin azumi ya bar abin da yake yi na wasa da azumi wanda ya a shekarun baya to shine yake tambaya ya zai yi ya zanto tuban sa ya zama na gaskiya wanda duk yake karya azumin sa ko yake kin azumi da gangan wannan sha'anin sa babba ne wato wasu daga cikin malamai suna cewa babu abin da zai yi ya kankare wannan abin da yayi ta fuskar kafara ko yace ya biya a karba sai dai kawai yayi ta tuba da istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala yana neman yafiyar sa sannan kuma ya yawaita azumin mukan nafilfilu yawaita yin azumin nafila taqila ubangiji subhanahu wataala cika she masa gurbin da aka samu na sakacin da yayi a baya ya kyautata rayuwarsa ta gaba ya kyautata tsakaninsa da ubangiji subhanahu wataala yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah wannan kuma yana tambaya ne game da wanda suka samu matsala da shi sai suka daina yi wa juna magana wato tsawon shekaru ko tsawon shekara daya da watanni to menene hukuncin su kun saba wa Allah baya halatta musulmi ya yanke wa dan uwansa musulmi ya daina kula shi ya daina masa magana tsawon kwana uku ya zanto idan sun hadu kowa sai dai kau da kai ba wanda zai yi wa dan uwansa sallama wannan haramun ne ba a ce dole ku ci gaba da mu'amala irin yadda da kuke ba ba a ce dole sai kun zauna kun yi hira tare ba ba a ce dole sai kun ci abinci tare ba ba a ce dole sai kun yi tafiya tare ba amma dai idan kuka hadu da juna to ku yi wa juna sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin susubin wanda ya fara yi wa dan uwansa sallama idan kai wa dan uwanka sallama ko da shi bai ansa ba wannan shi ta shafa kansa yake dorawa nauyin amma kai ka sauke nauyin da yake kanka amma baya halatta ya zanto ku hadu da juna kowa ya kauda kai ba wanda zai wa dan uwansa sallama wannan haramun ne ba laifi ku yanke mu'amala da ta shafi wani harka da kuke yi a da ku daina yi wannan duk ba komai dama ba a ce dole bane amma dai sallama da juna ɗaya ya ga ɗaya sallama sannan wasu haƙoƙi da yake tsakanin musulmi da musulmi dole a kiyaye su baya da lafiya ka dubo shi yayi wato in yayi atishawa a gaban ka ya gode wa Allah ka yi masa addu'a ce yarhamukallah idan ka ce Allah ya karɓi rayuwarsa kai ayi jana'izar sa da kai wannan yana da cikin haƙoƙinsa da dole ka kiyaye masa shi su ko da kuwa wani abu ya haɗa ku a baya ya hukuncin bara a cikin masallaci bara ba wai a masallaci ba ko ina ba ba abu ne da ya kamace musulmi ba ya zanto mabaraci akan yi bara ne idan akwai wata larurar da ta zama dole sai an yi ta amma ba wai ita ce abinda ake buƙatar musulmi ya yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadi hatta ya'ti yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm dayan ku ba zai daina bara ba da roƙo har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama a fuskar sa ba tsokar nama a fuskar sa saboda dai ya zubar da mutuncin sa kaga wannan yana nuna baka ba abu ne mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake roƙon mutane to ya sani garwa shi ruta yake roƙon su garwashin wuta yake roƙon su ko dai ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan wanda ya rage nashi duk waɗannan suna yana nuna cewa asali shine mutun ya zanto mai nema na kansa mai ci da gumunsa in an bashi wannan wani abu ne daban amma kada ya zanto ya kwallafa rai akan mutane su bashi akwai sanda mutun zai shiga wata larura da matsatsi wanda ya kamata a taimaka masa to wannan idan larurar nan ta sa ya yi tambaya to wannan babu komai larura ce ta gittu amma ba ta zama ita ce sana'arsa ba wannan musulunci bai yadda da wannan ba nabi yana cewa ɗayan ku ya dauki igiya ya tafi kan dutse ya yi wa itace ya sauko ya sayar ya fi masa alkhairi akan ya tambayi mutane sawa'un za su bashi ko ba za su bashi ba saboda ya yi sana'a komin kaskancinta ya fi masa alkhairi akan ya zanto sai dai ya rika bin mutane yana roƙonsu gida gida office office shago shago wannan ba daidai bane saboda haka abinda aka ce kada mutum ya mai da shi sana'ar sa ya zai zama kuma a zo ana yin shi a masallaci ba laifi idan wani wanda ake ganin dacewar a taimaka masa a roƙa masa taimako a cikin masallaci wannan bai haramta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ashariyun haka lokacin da suka zo annabi ya ga alamun jigata tare da su da bukata ya tashi ya yi kira ga sahabbansa akan cewa su taimaka musu kuma a nan take kowa ya rika kawo taimako aka tara musu abinci wannan a masallaci annabi ya yi wannan kira saboda babu laifi dan an nema ma wani taimako a cikin masallaci amma ba ya zanto masallaci ne nan ne wurin bara ba wannan ba daidai bane cigaba
a'udhu billahi minash shaytanir rajim الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
نعم آية تتقبات الله سبحانه وتعالى يعرف يترف الأرس وبشر المخبتين كي البشر وبشر المحسنين أفوا وبشر المحسنين كي البشر غماس كو تتاوى مكتش إحساني iri biyu ne akwai ihsanin da bawa zai yi tsakanin sa da ubangijinsa akwai kuma ihsani tsakanin bawa da dan uwansa bawa tsakanin mutum da dan uwansa mutum ihsanin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa shine mutum ya zanto ya kyautata bautar sa ga Allah subhanahu wataala kyautata bauta ga Allah subhanahu wataala kuwa ta kunshi ikhlasi wato yi dan Allah sannan kuma yin ibada kamar yadda shari'a ta zo da ita wato ibada ta zanto ta cika waɗannan rukunai guda biyu rukuni na farko ikhlasi rukuni na biyu kuma muwafaqa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to idan mutum ya bauta wa Allah bisa waɗannan rukunai guda biyu yayi bautar sa dan Allah ya tsantsanta bautar ga Allah yayi kamar Allah subhanahu wataala wato kamar yana ganin Allah subhanahu wataala to babu shakka wannan ya zo da maqamul ihsan wanda shine muqami na kololuwa a ainihin matakan muqamai da ake bawa mumini muqami na farko musulmi na biyu mumini na uku kuma na karshe shine muhsini wanda ya kai kololuwa kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su ya bayanin waɗannan muqamai duka a hadithin jibril hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Muslim ya rawaito lokacin da Jibril ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da musulunci Annabi ya gaya masa menene musulunci ya gaya masa shikashikan musulunci guda biyar shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah da tsayi da sallah da bada zakka da azumin watan Ramadan da kuma hajji zuwa ga dakin Allah mai alfarma sannan ya tambaye shi menene imani shi ma ya gaya masa shikashikan imani guda shida tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da Allah, kai imani da mala'ikunsa, kai imani da littattafansa, kai imani da manzanninsa, kai imani kuma da ranar lahira, sannan da imani da kaddara mai kyau da mara kyau, mai dadi da mara dadi. To shine sai kuma ya tambaye shi menene ihsani, me yake kira ihsani? Shine ce an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ka bautawa Allah kamar kana ganin sa, idan baka ganin sa to shi yana ganin ka. Ko mutun ne ka bawa aiki ka tsaya a kansa lokacin da yake aikin, babu shakka zai tsaya ya kyautata aikin, zai yi shi kuma akan kari ba tare da yayi wasanni ba, saboda kana tsaye a kansa kana ganin yadda yake yin aikin, shi ma yana ganin ka tsaye, to zai sa aikin nashi yayi kyau. Kamar yadda lokacin da Annabi Suleiman yake bawa aljanu aiki yakan tsaya a kansu, har ya zanto lokacin da ma Allah ya karɓi ransa, ya karɓi ransa a lokacin da yake tsaye a kansu suna ta tikar aiki, basu san ma ya rasu ba. Haka suka yi ɗau lokaci mai tsawo har sai daga raticin ya sandarsa suka ga ya faɗi, sannan suka fahimci ashe ma ba ya da rai. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min saatah falamma kharra tabayyanatil jinn an law kanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fil azab al-muhin. Ci yayin da muka hukunta ma Annabi Suleiman mutuwa, ba abin da ya nuna wa aljanu cewa ya mutu sai wata dabba da take cin sandarsa, ita ce gara. Yayin da ya fadi ƙasa sai aljanu suka gane cewa lalle da sun san gaibu ba za su ci gaba da zama cikin wannan wahala ba, wahala ta wulaƙanci. To wannan yana nuna maka duk sanda ka bada aiki ka tsaya akan aikin, to mai aikin yakan tsaya yi aikin nan tukuru ya kuma kyautata. To ka riƙa bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala gashi tsaye a gabanka yana ganin yadda kake ibadarka. Ka yi azuminka a haka, ka yi sallarka a haka, ka yi duk wani aikin ibada da ya ɗora maka, babu shakka wannan zai kai matuƙa wajen kyautata ibadarsa. Shine abin nan da ake kira maqamul mushahada. Idan ba za ka iya kaiwa wannan maqamin ba a cikin daraja ta ihsani, to ka kai maqamin, ka samu maqamul muraqaba, ko da ba ka ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba ka ganin zatinsa, domin ba a ganin zatinsa a duniya, to ka riƙa jin cewa Allah fa yana ganin ka, yana tsaye a kanka, yana sare da duk abin da kake yi, babu wani motsinka da Allah subhanahu wa ta'ala bai san da shi ba, babu wani abu da za ka saƙa a cikin zuciyarka Allah bai san da shi ba. To wannan zai sa ka kyautata aikinka. To mutumin da yake bauta wa Allah a cikin irin wannan yanayi shi yake cewa muhsini, shi ne wanda ya taki martaba ta ihsani. Don haka za ka samu wanda ya taka wannan martaba ta ihsani baya taƙaita a kan farilla kaɗai, ba zai taƙaita a kan salloli biyar kawai ba, a'a za ka same shi mai yawaita nafil filo ne, musamman ƙiyamun laili, wanda shi ne mafificiyar sallar nafila bayan ta farilla. Mafificiyar sallah, mafi darajar sallah bayan farilla ita ce ƙiyamun laili, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Sannan ba zai taƙaita a kan azumin Ramadan kaɗai ba, za ka same shi yana yawaita azumin muka na nafilfilu, yana azumin Litinin, yana azumin Alhamis, taƙila yana azumin Al-Iyamul-Bid, taƙila yana azumin Sittu Shawwal, azumin Arafa, da azumin Ashura, Tasu'a da Ashura, da azumi a cikin Sha'ban, da dukkan wasu lokuta da aka shar'anta yin wasu azumin muka waɗanda suke tattare da lada masu yawa a cikinsu. Za ka samu ba zai taƙaita a kan Ramadan ba yana yin waɗannan azumin muka. Haka nan idan mai dukiya ne ba zai taƙaita a kan zakkarsa kaɗai ba, a'a yakan fitar da dukiyarsa a koyaushe yana ciyarwa saboda Allah, yana bayarwa cikin taimakon addinin Allah da taimakon mabuƙata. To haka nan a duka al'amuransa ba zai taƙaita a kan abin da ya zama wajibi ba, saboda mai, saboda ya taki martaba ta ihsani, ya kai martaba ta ihsani ta muhsini. Shine wanda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira, al-Hadith al-Qudsi, da yake ce masa hadithul awliya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الله سبحانه وتعالى يتبا وانا بكسجين دوانا أبو باء wanda nafi so kamar abin da na farlanta masa kuma bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilo har sai na so shi wanda ita shine kololuwa ka samu soyayyar Allah Allah ya saka cikin masoyansa wanda shine kololuwar abin da zaka samu a wajen Ubangiji subhanahu wataala domin da wannan ne zaka samu yardar sa to idan na zanto na so shi sai in zanto jin sa da yake ji da shi in zamo ganin sa da yake gani da shi zamo kafarsa da yake tafiya da ita zamo hannunsa da yake damka da shi Allah ce wallahi idan ya roke ni zan bashi idan ya tambaye ni zan amsa masa wanda shine kololuwar mataki da bawa zai taka zai zama mujabud da'wat addu'ar sa bata faduwa in yayi rantsuwa Allah zai yi abu to sai Allah yayi abu sure bayin Allah da idan suka yi rantsuwa cewa wallahi sai Allah yayi kaza to Allah subhanahu wataala zai yi wannan abu to shine anan Allah subhanahu wataala ce wa bashiril muhsinin kai masu ihsani din albishir wanda ihsani ne tsakanin bawa da ubangijinsa to haka nan akwai ihsani tsakanin bawa da ƴan uwansa ta hanyar kyautata mu'amalar su ya ga musu maganganu masu kyau wa qululin nasi husna zai magana ya fadi mai kyau ya zanto mai kyautata musu da ayyukansa idan suna buƙatar taimako yana da ikon taimaka musu da taimaka musu idan ya ga ciki ya shiga sun shiga cikin wata damuwa yana da yadda zai yaye musu yaye musu idan ya ga suna cikin farin ciki ya taya su farin ciki ya sauke duka haƙoƙinsu da yake kansa na wajibi kamar yadda zai taimaka musu a cikin haƙoƙinsu da suke kansa na mustahabbi wanda ba su zama wajibi ba wannan duka yana daga cikin wujuhul ihsan wanda duk yayi wannan to babu shakka ya taki mataki na ihsani ta fuskar kyautata mu'amalarsa da ubangijinsa da kuma kyautata mu'amalarsa da bayin Allah subhanahu wataala za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ya bashirul muhsinin bai faɗi abinda za a yi musu albishir din da shi ba yace kai ba almuhsinina masu kyautatawa albishir amma an goge almubashsharu bihi menene za a musu albishir da shi kamar yadda a can baya ya ce wa bashirul mukhbitin kai ba masu kaskantar da kai albishir amma ba a faɗi da me za a yi musu albishir ba kamar yadda a wasu guri a wasu wurare ubangiji yake faɗar irin wannan wa bashirir sabirin kai wa masu haƙuri albishir wa bashirir mu'minin kai wa mu'minai albishir amma duka za mu gani ubangiji subhanahu wataala bai faɗi almubashshir bihi ba dan a bar abin a sake ka halarto dukkan wani abu mai girman gaske mai darajar gaske da ya kamata a yi musu albishir da shi kada ka ɗauka wani abu ne taƙaitacce a abu ne wanda yake da faɗi yake da girma duk wani abin da kake ganin cewa mai girma ne za a yi albishir da shi to ka kawo shi a ranka wanda shine hikimar a share maka almaf'ul din dan ka kaddara abubuwa da dama ka kaddara cewa Allah subhanahu wataala ya ce a yi musu albishir da gidan aljanna a yi musu albishir da samun yardar Allah subhanahu wataala a yi musu albishir da ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama a gidan aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau ita ce aljanna wa ziyada suna da ma ƙari akan wannan sakamakon shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gidan aljanna ita ce mafi kololuwar ni'ima da Allah zai wa bawa ya bashi ganin wato fuskar Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka bishara ce mutlaka, kai musu albishir da samun kubuta, kai musu albishir da samun salama da kubuta daga dukkan wani sharri, kai musu albishir da kubuta daga dukkan wani abin ki, kai musu albishir da alkhairin duniya da lahira, kai musu albishir da ihsani, hal jazaul ihsan illa al ihsan, kai musu albishir da ziyada da wasanazidul muhsinin, Allah ce zamu kara wa masu ihsani, Ubangiji zai kara musu, lillazina ahsanul husna wa ziyada, wadanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau da kari. To wannan duk yana daga cikin hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wataala ya nade maf'ulun bihi ko al-mubashshar bihi, ba a ambace shi ba kawai aka bar shi a sake, saboda ka halarto da dukkan wani abin da kake ganin abu ne mai dadadawa, ya kamata a yi wa mutum albishir da shi, to ka kawo shi a nan cewa Allah subhanahu wataala ya ce a yi wa waɗannan albishir da shi. Wannan shine ƙarin bayanin da muka so mu yi a jiya, lokacinmu ya ƙare ba mu yi ba. So za mu ci gaba da aya da za mu karanta a yau. Allah ce inna Allah yudafi wa anil ladina amanu, lalle Allah yana kare waɗanda suka yi imani. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, lalle Allah baya san dukkan wani mai yawan hayinci mai yawan butulci. Uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, an yi izini ga waɗanda ake yakar su da cewa, an yi izini ga waɗanda ake yakar su da su yi yaki, bi annahum zulimu, domin kuwa an zalunce su, domin kuwa lalle an zalunce su, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, kuma lalle Allah mai ikon ya taimaka, wato ya taimaka musu ne. Munasabar wannan ayar da abin da ake kan magana, ake magana akan sa na aikin hajji. Allah yana mana magana akan hajji tun ayoyin da muka karanto a baya, sai kuma Ubangiji subhanahu wataala ya kawo maganar al-mudafa'a, mudafa'atuhu 'anil ladina amanu, mudafa'atuhu 'anil mu'minin, cewa yana bawa mu'mine kariya. Idan ba a manta ba, farkon ayar da ta fara bude mana batun aikin hajji ta fara da cewa innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin nasi sawa'an al aakifu fihi wal baad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim. Allah ce da waɗanda suka kafirta, wa yasudduna an sabilillah, suke hana bin hanyar Allah, wal masjidil harami, suke hana isa zuwa ga masallaci mai alfarma na Makka, sune kafirai waɗanda saboda kafircewa Allah subhanahu wataala da suka yi wa kansu alkawarin yaƙi da Allah subhanahu wataala, da hana bin hanyar Allah, da toshe hanyar Allah daga dukkan wani wanda yake son ya bi wannan hanya. Kuma sannan muminai da suke zuwa ɗakin Allah su yi bautar Allah, suka ɗauki ɗamarar cewa ba za su bar su ba, ba za su ƙara ƙyale su ba, su je su yi ainihin umara ko su yi aikin hajji. To daga nan ne Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo mana hukunce-hukuncen hajji. To a nan kaga akwai munasaba, Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa waɗancan kafirai waɗanda suka wato ɗaura ɗamarar yaƙi da Allah subhanahu wataala, da yaƙi da muminai, da yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa, to Allah subhanahu wataala ba zai kyale su su yi nasara ba, Allah ba zai ba su nasara ba, kuma Allah zai buɗe ƙofarsa ga muminai su isa zuwa ga wancan ɗaki mai alfarma, su sauke faralin da yake kansu ko su yi ibada a cikinsa. Saboda haka kaga akwai munasaba, Ubangiji subhanahu wataala ya kawo ambaton kariya da yake ba wa muminai. Saboda me? Saboda ambaton cewa kafirai sun kasance suna kare mutane daga bin hanyar Allah, ta hanyar untata musu, ta hanyar tsangwamar su, ta hanyar cutar su, wasu ma ta hanyar su kashe su. Don haka su sa tsoro a cikin zukatan mutane, su ƙi yarda su bi wannan annabi da ya zo musu da shari'a. to shine Allah yake gaya musu cewa to lalle shine zai shiga wannan fadan kuma shine zai ba mu'mine kariya domin ba zai yiwu Allah subhanahu wataala ya kare bayinsa wadanda suka yi imani da shi a hannun wadannan miyagu ba su yi ta gasa musu aya a hannu ta cin karan su ba babbaka suna musu abin da suka ga dama Allah ba zai kare wannan ba ubangiji zai taimaka wa manzanninsa inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya ubangiji subhanahu wataala yayi alkawarin sai ya taimaka wa manzanninsa sai ya taimaka wa muminai waɗanda suka yi imani da waɗannan manzannin Allah yayi wannan alkawari to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kawo maganar mudafa'a anan cewa zai ba su kariya kuma idan ba a manta ba a baya can mun karanta Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ƙungiyoyi ne guda biyu waɗanda suke husuma hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbi waɗannan masu husuma ne guda biyu da suke husuma dangane da ubangijinsu waɗannan sun yarda cewa Allah subhanahu wataala ɗaya ne shi kadai ya cancanta a bautawa ba wani wanda ya cancanci bauta ko wane ne shi ko menene shi ba Allah ba waɗancan kuma sun yarda cewa akwai wasu abubuwa da za a iya bautawa ba Allah ba wannan ra'ayoyi guda biyu masu hannun riga suka sanya husuma ta kaure tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu har ya zanto ɓangaren da suke ganin akwai wani ba Allah ba da ya cancanci a bautawa suka riƙa jifan annabi sallallahu alaihi wasallam da biya kuma ganganu suka riƙa gaya masa sunaye na ɓatanci iri-iri su ce da shi sahir matsafi su ce da shi kahin boka su ce da shi sha'ir mawaki su ce da shi majnun mai taɓin hankali babu abin da ba su gaya masa ba na cin zarafi da cin fuska to lalle idan aka ce husuma ta ƙari ta kaure tsakanin ɓangarori guda biyu an shiga cacar magana waɗannan su faɗa waɗancan su faɗa to in ba za a je ko ina ba abin zai iya juyewa ya kai doke-doke da hannu har ma watakila ya kai ga zara kansakali a yi amfani da makami duk wani yaƙi da ka gan shi ya kaure ana ta yi watakila a ɗau shekara da shekaru in ka koma baya can ka koma tushensa sai ka samu daga cacan baki ya fara wa innal harba awwaluha kalamu wani yaƙi farkonsa daga cacar baki ne faɗa a faɗa ka faɗa daga nan kuma to sai ga an fara ɗaukan makami kenan sai yaƙi ya kaure to shine ubangiji subhanahu wataala a nan yake cewa shi yana ɓangaren waɗanda suka yi imani zai ba su kariya zai ba su kariya daga ma'abota wato ma'abota shirka waɗanda ba su yi imani da shi ba Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu iqra'ar ibnu kathir da abu amr da yaqub al-basri inna Allah yadfa'u anil ladhina amanu sauran kuma sai suka karanta shi inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu akwai dafa'a akwai dafa'a yana ce dafa'a shine bangare guda ya ture daya shine dafa'a dafa'a kuma wannan ya turo wannan ya turo wato turere ne har dai ya samu ya ture daya shine dafa'a dafa'a daga fa'ala ne fa'ala mufa'ala takunu min tarafaini tana kasancewa daga bangare biyu yayin da dafa'a kuma takunu min tarafin wahid haka in kace inna Allah yadfa'u 'anil ladhina amanu Allah yana kariya yana ba da kariya wato yana ijewa waɗanda suka yi imani dukkan wani sharri da dukkan wani kaidi da dukkan wani makirci ga ce yudafi'u kuma yana tare da su wajen ba su kariya daga waɗanda suke ƙoƙarin auka musu ta yadda zai ba su nasara akan abokan gabansu kalmar yudafi'u babu shakka babu wanda zai iya rukumawa da Allah ko shi wane ne wataƙila ɗan uwanka ɗan adam kana iya kokawa da shi in ka raina masa wayo kana iya tarasa da kokawa amma Allah subhanahu wataala ba za ka iya da shi ba ba Allah ba ma ko cikin halittunsa da ya yi waɗanda ba komai a wajensa ba ba ka iya kokawa da su ba zaka koka yi kokawa da aljan ba ka iya kokawa da aljan ba da ka gan shi kuruwa kake bare kuma ka yi kokawa da mala'ika to saboda haka babu wanda zai yi kokawa da Allah bare har a ce sun yi mudafa'a saboda haka wasu malamai suke cewa saboda ittama qira'ar yudafi'u tana komawa ne zuwa ga ma'anar yadfa'u din saboda babu wanda zai iya ja da shi ballantana har a ce ya ja Allah ya ja to me hikimar me karin ma'ana da take cikin qira'ar dafa yudafi'u suka ce akan zo da sigar fa'ala amma ba tana nufin wato wuqul fi'li min at-tarafayn ba ba tana nufin aikin ya faru daga bangare biyu kamar da kake cewa afahullah afahullah kaga afahu Allah ya bashi lafiya to lafiya tana sabuwa ne ta bangare ɗaya shine bangaren Allah subhanahu wata'ala amma an yi amfani da kalmar afa da take mu'afat take nuna mufa'ala ce haka nan kake cewa aqabtul lissa aqabtul lissa duk da cewa kai ne mai masa ukubar amma kuma kai amfani da kalmar mufa'ala to duk wannan zuwa da ita a cikin wannan salu tana nuna tikrari wato tana nuna cewa an yi abun ba sau ɗaya ba inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu allah yana yawan kare mu'minai wato ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba wannan shine hikimar da take cikin qira'ar yudafi'u wato ba qira'ar yadfa'u ba yani yudafi'u ay yadfa'u marratan ba'da marra yana ba su kariya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba sau da dama Allah yana kare mu'minai daga sharrin kafirai yana kare su daga kaidin mushrikai yana kubutar da su daga dukkan wani tarko da suka dana musu yana tsirar da su daga dukkan wani abin da suka yi kare su musu na cutarwa yana ba su nasara haka nan ubangiji subhanahu wataala yana kare mu'minai daga sharrin shaydan da kaidin shaydan da sharrin ashararai da kaidin fajirai Allah yana kare mu'minai daga sharrin dukkan wani mugu da yake kokarin ya cutar da su kamar yadda yake cikin wala uzai qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad Allah ne yake bawa bawa kariya daga sharrin duka waɗannan masu sharri min sharri hasidin min sharri ghasiqin idha waqab sharrin dare lokacin da ya turnike da duhunsa a lokacin da ababan wato ban tsoro da mugayen kwari da mugayen kwankwamai da waye suke fitowa da masu niyyar mugunta a cikin duhu suke fitowa Allah ne yake kare mumini daga wannan sharrin haka nan duka waɗanda suke tofe-tofe da kulle-kulle na bokanci na tsafi na saddabaru haka nan Ubangiji ne yake kare bawa daga sharrinsu sharrin nafasati fil uqad hakanan sharri hasidin idha hasad duk wani wanda yake cutar hasada tana cin sa a zuciya yana ta kokarin ya ga cewa wanda yake wa hasada ya cutu ko yayi kasa ko ya rasa ni'imar da Allah ya bashi to shi ma Allah ne yake kare wannan wanda ake wa hasada daga sharrin mai masa hasada saboda haka Allah yana kare bawan sa mu'mini daga abubuwa da dama shi yasa aka ce yudafi'u yana kare shi ba kariya ɗaya ba kariya ta ɓangarori da yawa kai yana kare shi ma bin nafsil lawamati min nafsil ammara daga wato zuciyarsa wacce take saƙa masa mummunan ƙuduri Allah yana kare bawansa daga irin wannan zuciyar da za ta saƙa masa mummunan ƙuduri mummunan tunani na ya je ya yi ɓarna ko ya je ya saɓan Allah to Allah yana ba wa mumini kariya daga dukkan wannan Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di a cikin tafsirin sa Tafsirul Aziz Tafsirul Karim al-Rahman yake cewa wannan ayar labari ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa kuma har ila yau alkawari ne da bishara daga Allah subhanahu wata'ala ta ce wa bashirul muhsinin to wannan bishara ce Ubangiji yake wa mutanen ƙwarai mu'minai da cewa yana ba su kariya min kulli makruhin daga dukkan wani abin ki wa yadfa'u anhum kulla sharrin bihasabi imanihim yana kuma kare su daga dukkan wani sharri gurgurdan imaninsu min sharril kuffari wa sharri waswasati shaytani yana kare su daga sharrin kafirai yana kuma kare su daga sharrin waswasin shaytan wa shururi anfusihim daga kuma sharrin kawunansu وسيئات أعمالهم دمبونا ساكمكم أيكنسوا حسنا ويحمل عنهم نزول المكاره ما لا يتحملون ينا أوكي مسو سوكر وس أبو بنكي أبا بنكي وان إندا ذاس سوكا أكنسوا بذاس يدوكابا وبنجي ينا أوكي مسو أنه فيخفف عنهم غاية التخفيف يسسو تامسو سسو تاوى تسوسي كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه بحسب إيمانه ما لا يتي قوة نمومني ينا سام ونكسو نوان ننكاليا نأبنجي زي باشي والقود إيمانسا kowa na mumini yana samun kasansa daga wannan kariya ta ubangiji gurgurdan imaninsa fa mustaqillun wa mustakthir akwai wanda zai samu kadan akwai wanda zai samu da yawa Allah ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu ne zamu taimakawa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya tace ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya nuna cewa shine mai tsayawa bawansa ko yaushe ya tsayawa manzansa ya tsayawa dukkan wani mu'mini huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin ya ayuha nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al mu'minin Allah shine wanda ya karfafe ka da nasararsa ya kuma karfafe ka da mu'minan da suke tare da kai haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce shine wanda يا أيها النبي حسبك الله يا كي ونن النبي ألا يا إشيك كومي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا إشي ونن نسك بيك لكي مؤمنين يا إشي سكومي يا إشي سيزعي مسو أدكم ونا أبن ليتاسو مسو وبنجي زي باسو كاريا الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده أشي ينزو ألا بإساي كذب بكاريا كباوا سبا ألا يا إساء يا إسيبا وكابا وانسكاريا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وان دك يدو غرق الله سبحانه وتعالى فألا يا إشي شكومي يا تبتا تكين جامع الترمذي لمسند إمام أحمد حديث عبد الله بن مسعود عفوا حديث عبد الله بن عباس حديث مسير دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي مسا الوكتين ينا يارك أنكني نبي أدوكوش أبايا جاكي يقويوش yake cewa da shi ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah subhanahu wataala ma'ana ka kiyaye dokokin sa ka kiyaye umarnin sa ka kiyaye hadin sa shi ma sai ya kiyaye ka sai ya baka kariya ka kiyaye shi a duk sanda kake nan cikin yalwa sai ka same shi a gaba lokacin da kake bukatar sa saboda duk wanda zai tsare addinin Allah ya tsare dokar Allah ya bi Allah subhanahu wataala ya guje wa hadin sa to babu shakka wannan yana tare da kariyar ubangiji a duk sanda yake nemi kariyar sa gurgurdan yadda zaka kiyaye dokar Allah gurgurdan yadda zaka samu kariyar Allah subhanahu wataala kowanne mu'mini gurgurdan imanin sa gurgurdan kariyar da yake samu daga Allah Qatada ibn Da'amatu Sadusi rahimahullahu yake cewa wallahi ma yudayyu wallahi ma yudayyu Allah rajulan hafiza lahu dinahu wallahi ma yudayyu Allah rajulan hafiza lahu dinahu na rantsi da Allah Allah ba zai tozarta bawon da ya tsare addinin Allah ba Allah ba zai tozarta bawon da ya tsare addinin sa ba saboda haka gurgurdan yadda mutane suka tsare addinin Allah gurgurdan yadda za su ga kiyayewar ubangiji gare su gurgurdan yadda za su yi sassauci ko su yi sakaci ko wasariri da addinin Allah gurgurdan yadda za su ga ci baya a samun kariya daga ubangiji subhanahu wataala Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah al-tatafansa daban-daban yayi tanana ta wannan magana yayi magana akan wannan ayar akan wannan wato gabar a cikin littafin sa Al-Wabil As-Sayyib yayi a cikin littafin sa Ighathatul Lahfan yayi a cikin littafin sa Bada'iul Fawaid haka nan yayi irin wannan magana a cikin littafin sa Madarijus Salikin a wurare daban-daban yayi ta magana akan wannan gabar bawa ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya kiyaye dokokin sa ya bi Allah sau da kafa yayi abin da ya sa shi ya bar abin da ya hana shi duk lokacin da yake bukatar kariya ubangiji zai kawo masa ita gurgurdan yadda ka kusanci ubangijinka gurgurdan yadda kariyarsa za ta same ka a cikin littafin sa alwabil sayyib ibn al-qayyim yake cewa fa daf'uhu wa difa'uhu anhu bihasabi quwwati imanihim wa kamali kariyar ubangiji da yake wa bayin sa mu'minai gurgurdan karfin imanin su ne da kamalar imanin su sai ya ce wa maddatul iman wa quwwatuhu bi dhikrillahi ta'ala sinadarin samun karfin imani kuma yana tattare cikin ambaton Allah cikin zikiri faman kana akmala imanan wa akthara dhikran kana daf'u Allah ta'ala anhu wa difa'uhu anhu a'zama wanda yake yafi cikar imani yafi yawan ambaton Allah to kariyar ubangiji gare shi za ta fi cika za ta kuma girma gurgurdan yadda ka yawaita ambaton Allah imanin ka ya habaka a zuciyarka gurgurdan irin kariyar da zaka samu daga Allah subhanahu wataala wa man naqasa naqasa wanda ya rage shi ma kariyar ta ragu zikran bi zikrin wa nisyanan bi nisyan gurgurdan ambaton ka gare shi gurgurdan ambaton ka gare ambaton shi gare ka gurgurdan yadda kai watsi da ambaton sa gurgurdan yadda ya watsi da kai kamar yadda Allah ce nasi Allah nasu Allah fa nasiyahu sun manta da Allah Allah ya watsi da su lokacin da za su nemi taimakon sa ba za su samu ba haka nan a cikin littafin sa Ighathatul Lahfan yake cewa wa kadhalika dafu anil abdi huwa bihasabi imani haka nan kariyar da bawa da Allah yake bawa bawa to gurgurdan imanin sa ne Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه يجي إنك كاريار أبنجي غباوانسا تازم من روني توانا ياسامو توشيني ياسامو أسليني لك روني إيمانسا هكذا أتكيب بداية الفوائد يكي تشوى فإن الله يدفع عن الذين آمنوا ألا ينا كار مؤمني ينا باس كاريا فإن كان مؤمنا فالله يدفع عنه ولا بد matukar mutum mumini ne to Allah yana bashi kariya la budda Allah ya dau wannan alkawari Allah kuma baya saba alkawarin sa inna Allah yudafi'u 'ala alladhina amanu wannan alkawari ne Allah yayi wallahu la yukhliful mi'at Allah baya saba alkawari matukar dai akwai sifar imani tare da shi to akwai wata kariya ta ubangiji kamar yadda muka ce kariyar ubangiji da yawa in wani lokaci baka samu kariya ba to lokaci ka samu gurgurdan imanin bawa wa bihasabi imanihi yakunu difa'u Allah anhu gurgurdan imanin sa gurgurdan kariyar da zai samu daga Allah fa in kamula imanuhu kana daf'u Allah anhu atamma daf'in in imanin sa ya cika to shi ma kariyar da zai samu daga Allah za ta zama to cikakkiya in imanin sa ya cika to kariyar da zai samu daga Allah ma za ta zama cikakkiya wa in mazaja mazaja in ya dan gauraya shi ma Allah sai dan gauraya masa saboda haka in yau ya dan yi gobe ya dan saba to haka shi ma kariyar wani lokaci ta samu lokaci ta ki samuwa wa in kana marratan wa marratan fa Allah lahu marratan wa marratan idan ya zanto biyayya ga Allah lokaci bayan lokaci to shi ma kariyar haka za ta zama lokaci bayan lokaci wani lokaci ya samu wani lokaci ya rasa yace kama qala ba'd as-salaf kamar yadda wani daga cikin makabata yake cewa man aqbala 'ala Allah bi kulliyatihi aqbala Allah 'alayhi jumlatan wanda dai ya fuskanto ubangiji gaba dayan sa to ubangiji ma zai fuskance shi gaba daya ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة ودينجا بجري وألا قبعنا ألا ما زي بجري ما سقبعنا ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة ودى يزمو تعرض ألا ونلوك شي بند ونلوك شي تهك شي ما ألا زي زنتو تعرض شي نتي مقوانسا ونلوك شي بند ونلوك شي هكذا ابن القيم أشكي مدارج السالكين يي إشارة زواغ ونن قبع wannan aya inna Allah yudafi'u 'ani alladhina amanu yace fa inna thabarata al-i'tisami bihi ay bil iman huwa ad-dafa'u 'ani al-'abdi yana daga cikin ala wato amfanin da bawa zai samu na ruku da imani kankama imani shine kariyar ubangiji wallahu yadfa'u an allazina amanu fa yadfa'u an 'abdihi almu'min idha atasama bihi kull sababin yufdi bihi ila al'atab idan bawa yayi imani da Allah subhanahu wataala ya rike igiyar Allah to shi kuma ubangiji subhanahu wataala zai kare shi daga dukkan wani abin da zai kai shi zuwa ga halaka وَيَحْمِيهِ مِنْهُ يَبَاشِ كَارِيَا دَغَ وَنَّنْ أَبُو فَيَدْفَوْ عَنْهُ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ أَلَّا يَكَارِي شِدَكَ فَاتَ وَاتِكِنْ شُبُهَا دُكْ وَتَ شُبُهَا دَذَا دَوْكُ وَتَ ذَاتَ سَعَ الدِّينٍ سَيَيْرَوْنِي يَكِينٍ سَيَيْرَوْنِي إِمَانٍ سَدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْرَوْنِي إِمَانٍ سَدَ سُنَّةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْرَوْنِي تو سي الله يكاري شي daga wannan shubhar ba ma za ta zo kunnan sa ba in kuma za ta zo kundansa za ta wuce ba za ta shiga ba saboda haka kullun zai zanto imanin sa zanzan da karfin sa yaqinin sa da karfin sa haka nan ubangiji subhanahu wataala zai kare shi daga dukkan wata sha'awa duk wasu sha'awace sha'awace na duniya sha'awar dukiya sha'awar mulki sha'awar daukaka sha'awar shuhura sha'awar mata sha'awar duk wata sha'awa da take jan hankalin dan adam wanda take kai shi zuwa ga halaka sai ubangiji ya bashi kariya daga wannan wa kaili aduhu adh-dhahir wal batin sana Allah ya kare shi daga kaidin makiyinsa makiyinsa na zahiri na bayyana na fili wanda ya san shi makiyinsa ne da ba wanda bai sani ba wanda yake kiyayya da shi a goye wa sharri nafsihi Allah ya kare shi daga sharrin kansa zuciyarsa al-ammarati bis-su an-nafs al-ammarati bis-su zuciyar da take cikin jikinsa wacce take umarta sa da mummunan abu Allah ya kare shi wa yadfa'u anhu mujibi asbab ash-sharri ba'da iqadiha duk wani abin da zai jawo ya samu wato sharri ya auka masa bayan abin sababin ya riga ya kullu sai Allah ya warware wannan sababin bi hasabi quwwati al-i'tisami bihi wa tamakkunihi gurgudan yadda ya kankama imanin sa da imanin sa da Allah فتفقده في حقه اسباب العطب فتفتقد في حقه اسباب العطب صبر هكا شيء زنتو تاره ده شيء باب ولا ابره زي كيش زوا ده هلكه فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها ده ابن ده زي كيش ده هلكه ابوبون ده سكي واتو سكي راسو فارو ده شيء ده هلكه سي اوبنجي سبحانه وتعالى كاري شيء ويدفع عنه قدره بقدره وارادته بارادته ويعيذه به منه sai Allah ya kare shi da kaddararsa daga kaddararsa ya kare shi da iradarsa daga iradarsa ya kare shi bihi da shi karan kansa ubangiji ya kare shi da kansa minhu daga wani abin da zai zo daga wajensa saboda haka bawa idan ya kasance tare da Allah to Allah zai kasance tare da shi a kowane lokaci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Anas ibn Sirin yake cewa yaji Jundub ibn Abdullah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla subha fa huwa fi zimmatillah fala yatlubannakum Allah bi shay'in min zimmatihi bi shay'in fayudrikahu fayakubahu fi nar jahannam wanda duk zai sallar asuba cikin jama'a wanda zai sallar asuba fa huwa fi zimmatillah to yana cikin kulawar ubangiji yana cikin tsaron ubangiji subhanahu wataala kada dayan ku a same shi ya shiga cikin wani haƙƙi na ubangiji da yake kula da shi sai ubangiji ya kifar da shi a cikin wutar jahannama wato kakkata bawan Allah bayan ya samu sallar asuba cikin jami sai ka shiga cikin wani abin da Allah ne ya jibinci kariyarsa da kansa ka je ka fada cikin wutar jahannama baka sani ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh